أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a, yau 10 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma yake daidai da 27 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiyya. Cikin amincewar Ubangiji mun sake haduwa a wannan majalisi a gaban Masjidus Sunna da ke kan titin Sardauna nan cikin garin Azare a jihar Bauchi, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka. Kuma muna yin karatu cikin littafin Raddul Azhani ila ma'ani Alkur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah, tare da ta'aliki wanda Dr. Abubakar Albani yayi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Muna karatu cikin suratul najmi, mun tsaya aya ta 12, amma za mu koma kuma kan aya ta 11 saboda sai yakin ma'anarsa ta fita. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما قضى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
نعم الله سبحانه وتعالى ينا مغنى دنغنى دمانزو صلى الله عليه وسلم دائرن يدين ينسيكي عندك كاوما سوحي da kuma yadda zuciyarsa take daidai cikin daidaito bisa daidaitawan da Allah subhanahu wata'ala ya mata. Kuma Allah subhanahu wata'ala yake inkari ga Quraishawa, me yasa suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kokarin musashi ga abin da ya riga ya gani kuma Allah ya nuna masa. Shine Allah ta'ala yace ma kadhabal fu'adu ma ra'a, ai zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata karyata abin da take gani ba wanda Allah ya nuna mata na aja'ib. Afatumarunahu ala ma yara, yanzu za ku rika jayayya da shi kokarin inkari kan abin da ya ji idanun hali ko kuma buga. Nan mun ji fassara wanda Abdullahi dan Abbasin ya ambata cewa, wato ana magana ne dangane da ganin Ubangiji da yayi amma da zuciyarsa ba da ido ba. Kuma mun ji cewa a cikin sahabbai akwai wanda sun ka masa inkari kamar ummul mu'minin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Allah madaukaki ya ce wala qadra ahu, kuma alal haqiqa ya kuma ganshi nazlatan ukhra wa nakaran daba. Wannan siyakin bayan na magana ne a kayan ganin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji da zuciyarsa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ambata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba, la da idanunsa ko da zuciya. Nan ana magana ne dangane da mala'ika Jibril alaihi salam, kamar yadda Abdullahi dan Mas'udin shi kuma ya fassara ayar wala qara'ahu nazlatan ukhra, ya ambaci cewa mala'ika Jibril ake nufi. Kuma da wasu daga cikin sahabbai kamar ummul mu'minin Aisha ita ma abin da ta fassara kenan yadda ya tabbata a cikin hadisin Masrur. Allah ya ce wa qadra, ai haqiqa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril, ai ra'a Jibril ala suratihi a bisa siffarsa. Shine ma har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci yadda siffar Jibrilan take, naslatan ukhra wa nakaran daban wa kanat hadhihi almarwa ba'da munsarifihi min makan almukalama wannan karan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama malaika jibril shine lokacin da annabi ya juyo a inda Allah madaukaki ya magana da shi lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi alladhi furida alayhi fihi salawatul khams wanda anan ne aka farlanta masa salloli guda biyar wannan kuma ya faru ne a shekara ta 10 na annabta kenan shekarar da babbansa da kuma matarsa suka rasu shekara uku kafin ya hijira kenan domin da an farlanta sallah ana yin ta kamar da yazo a cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda an farlanta sallah ne a farko raka'a biyu sannan daga baya kuma lokacin da Allah ta'ala ya sa aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama aka fara farlanta sallah da jaddada ta shine a lokacin sai aka sanya mata raka'o'i suka bambanta asubahi aka tabbatar da ita a asali saboda ana tsawaita sallah a ciki maghriba aka bar ta uku domin ta zama witr inna Allaha witrun yuhibbul witra sauran kuma sai aka cika su suka zama tohur hudu sai kuma aka tabbatar da sallar matafi kamar da ta abbata wa uqirat salatu safar sallah ta matafi kuma sai aka tabbatar da ita a raka'a biyun ta in banda ita wannan wanda ta kasance dama witrun nahar ita ba a raba ta gida biyu to don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi anan ne ake nufi wa laqad ra'ahu naslatan ukhra don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah ba ummul mu'minin Aisha kamar da muka ji hadisi wanda ya inganta a cikin muslim hadisi daga masruq wanda da taji da yaji ummul mu'minin ta ambace su abubuwa guda uku cewa duk wanda ya ambace su ya jingina ga annabi to hakika yayi ƙarya ga Allah subhanahu wataala daga cikin waɗannan ababe mu ambace su ajiya ta ambace cewa duk wanda ya raya cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga ubangijinsa to hakika yayi ƙarya ga Allah domin Allah subhanahu wataala ya ambace cewa ba za a ganshi ba la tudrukul absar wa yudrukul absara nan ganne ba sa iya ruskar sa a nan duniya shine yake ruskar ganne to don haka ta ambaci wasu dalilai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba kuma sannan hadithin da yake yankewa munaza'a baki daya shi da hadithin da wato Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Kitabul Iman hadisi ne daga Abu Dharr Al-Ghifari Allah ya kara masa yarda shine yace ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah hal ra'aita rabbaka ya manzon Allah shin kaga ubangijinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu nura na dai ga wani haske a wata riwaya sai yace masa nurun anna arahu haske ne ai yayi zan ganshi ba wai yana nufi ubangijin ya siffanta ba wato hijabin Allah subhanahu wataala wani haske ne Allah ya sanya wani irin haske ne wanda ido ba zai iya penetrating har ya ga Allah ba wannan hijabin kenan kuma Allah subhanahu wataala duk lokacin da zai magana koda da mala'iku ne ba sa ganin sa sai dai su ji maganar Allah cikar ikon kenan saboda ya sanya hijabi shine abinda Allah subhanahu wataala yana cikin dalilin da ummul mu'minin Aisha ta kafa dalili ma masruq tace baka ga abinda bayan ta faɗa wannan aya la tudrukul absar sai ce ko baka ga Allah subhanahu wataala ya ce ba wama kana Allah وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Bai taba yiwa Allah madaukaki yayi magana da wani mutum illa wahaya, sai dai ta sigar wahayi. Menene sigar wahayi? Anan ana nufi a kimsa masa a cikin zuciya, wahayi ilhamin kenan. Allah ya sanya wa mutum maganar a cikin zuciya, kamar yadda annabawa da salihan bayi ma, ko da ba annabawa ba, sukan sami irin wannan. Wato sai Allah ya shiryar da su zuciyarsu ta samu nutsuwa akan abin da za su aikata, irin yadda aka yi wa mahaifiyar annabi Musa alayhi salam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin. Kaga nan ba mala'ika aka aiko mata ba. To don haka salo na farko da Allah yake wahayi shine ta irin wannan yanayi, ma'ana sai a sanya mutum ya samu nutsuwa a kayan wani abu da zai aikata, wanda wannan din ma kuma yanzu ya katse. Daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu saura. Kuma sai Allah madaukaki ya ce aw min wara'i hijabin, ko kuma Allah ta'ala ya yi wa bawa magana ta bayan shamaki, irin yadda Allah madaukaki ya magana da annabi Musa alaihi salam ta bayan shamaki. Shi ya saka lokacin da annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayk, ya Allah ka bari na ganka mana, sai Allah ya ce lan tarani, baka iya ganina, walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'ika. Lokacin da ubangijin sa ya bayyana akan wannan dutse, ba wai zacin Allah ba, wasu malamai suka ce darafi ne daga wannan hasken shamakin, shamakin kawai. Sai ya bayyana a kayan dutsen, sai dutsen ya rugurguje, Musa ya some don a nuna masa baka isa ba ganin Allah a wannan halittar taka ba. To kaga wancan ansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baima Abu Dharr al-Ghifari ita ce ta yanke dukkan wata jahiliya da aka yi, domin an tattauna wannan mas'ala tsakanin sahabbai bayan kushewar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Abbas ya ce annabi ya ga Allah amma ba da ido ba fa, ya ce ra'a rabbahu bi fu'adihi marwatayn, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wannan maganar ta Abdullahi dan Abbas. To amma sahabbai sun masa inkari, kamar misali Abu Dharr al-Ghifari ya masa inkari ga wancan hadisi da ya ambata, Ibn Mas'udin ya masa inkari na cewa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ana nufin malaika Jibril ne. Ummul mu'minin Aisha ta masa inkari ga wadancan ayoyi da muka ambata, la tudrikuhu al-absar wa yadrikuhu al-absar, da kuma wannan aya wa ma kana li bashar an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijab. Don haka maganar da Allah ta'ala yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda zamu ji inda sirratul muntaha, ya musa ita ne min wara'i hijab. Imam Malik ibn Anas rahimahullah, imam darul hijra, sai yake ambatawa, kaga shi yana cikin atba'ut tabi'in ne, sai yake ambatawa yana cewa innama lam yura subhanahu fi dunya li annahu baqi والباقي لا يرى بالفاني فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي. إمام مالك من أنا سيكي فأنا متهكما والله أعلم اجتهاد سنيدي باياتي يجيو دقوز مواقباتي با ما أنا سيكي تشيوا أي باء إيقن الله سبحانه وتعالى أنا الدنيا. Saboda shi Allah albaki ne mai wanzuwa, shi kuma dan adam alfani ne mai karewa. Kullu man alaiha fan, duk abin da yake kanta zai kare inji Allah subhanahu wataala. Wannan shine fassara sahihiya, ko ba fassaran amana masu addinin sufanci ba da suke magana fana'i, ko wani janibin su ne suma na shirgi. Allah shirar da mu gaba daya. To shi ne Imam Malik ibn Anas yake cewa saboda shi dan adam mai karewa ne, abin da yake alfani kuma ba zai iya ganin abin da yake albaki ba. Amma lokacin da mutane suka tashi a kiyama, an shiga aljanna, Allah ya musu halitta wacce take baqiya mai wanzuwa, saboda rayuwa ce al-abadiyya, Allah bai ce tana da iyaka ba. To shi ne anan sai ake preparing din su ga halittar su, yanzu albaki zai iya ganin albaki. Mun gane hikimar ko? Hikima ce Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ya ambata. To shi saka ba wai ba za a ga Allah ne baki daya ba, a'a za a ga Allah. Amma fa sai idan an shiga aljanna. In an shiga aljanna nan ne za a ga Allah. A mawkifin kiyama ma ba za a ga Allah ba. Amma za a yi magana da Ubangiji. Kamar yadda a nan duniya in Allah ya ga dama ya yi magana da wani. Ya yi magana da annabi Musa alayhi salam kuma ya ji, wa kallama Allahu Musa taklima. Kuma annabi sallallahu alayhi wasallam an kai shi sama domin an nuna darajarsa ta fi ta Musa. Musa a duniya ake magana da shi. Shi kuma manzon Allah sai da aka aiko dan sako mala'ika Jibril shugaban mala'iku ya tafi da shi sama. Tukunna Allah ya magana da shi, shine nan Allah ya ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kuma lalle shi annabi sallallahu alayhi wasallam ya ga mala'ika Jibril karo na biyu. Wa kanat hadhihi almarwa ba'da musarrafihi min makan almukalama. Wannan karo na biyu bayan da ya juyo ne daga inda ake magana da shi, allazi faruba alayhi tihi salawatu alkhams, wanda aka farlanta masa salloli guda biyar. Domin farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yayin da aka ji hadithin yana da tsawo, yace fa faraba Allahu azza wa jalla ala ummati 50 salatan. Allah madaukaki sai farlanta salloli 50. Kaga inda 50 ne aida an bono ko ba haka ba? Ba lokacin da za a yi wani abu. Annabi Musa alaihi salam sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, koma wajen Ubangijinka. Haka dai ya dinga muraja'a. Annabi Musa yana cewa ni fa na samu experience a kayan al'umma ta, koma ka nemi rangwame. Har sai da aka tuke a ƙarshe shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya khamsun, an bar muku ita guda biyar. Amma sai Allah ya ce wa hiya khamsun la yubaddalu alqawlu ladayya. An batta biyar amma fa 50 din take yadda na faɗa, ba a musanya zance a wajena. Shi yasa ka Allah cikin rahamarsa in kai sallah azhar sai a baka ladan azhar 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha. Kaga sai aka ba mu bonus a dukkan ayyukan alheri ma, za a baka lada ninkin sa 10. Nan in an baka kenan 27 to za ko 25 sai a ninka ma kuma sau 10 har din. Ga wanda ya sallasa a cikin jami'i kenan. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ganin da aka yi wa mala'ika Jibril da annabi ya masa, karo na farko shine kamar da muka ambata a cikin Hira da annabi ya ambata. Ya ganshi ya toshe sararin sama gabas da yamma kudu da arewa. Amma bai ganshi haƙiƙanin siffarsa sosai ba. Ya ganshi a siffar tasa. Amma ƙare masa kallo yadda mala'ika Jibril ya buɗe fuka-fukansa gaba ɗaya annabi ya gansu. Shine inda Sidratul Muntaha da Allah ya ambata. Ya ganshi nan wajen maganiyar tukewa. Lamma usriya bihi, lokacin da ake Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi samawati, cikin sammai. Wahiya Sidratul Muntaha din nan kuma maganiyar tukewa ita ce Shajaratul Nabqi. Wato wata bishiya ce ta maganiya. An yaminil arshi, tana ta daman al'arshi, wasu sun ce tana ƙasanta. La yatajawazuha ahadun minal mala'ikati wa ghayruhu, wani daga cikin mala'iku ko kowane ne ma a cikin alitta da Allah ya nufa ya je wajen baya ƙetara ta. Shi sa aka kira ta Sidratul Muntaha, magariyar tukewa. Kuma wata daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril da aka je inda Sidratul Muntaha take sai ya tsaya, sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce. Kaga wannan aka nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan halittu. Shi ma akwai point din da ya riga ya tsaya. Domin ita Sidratul Muntaha kamar yadda ya zo a cikin hadithin Abdullah ibn Mas'udin, hadithin da Imam Muslim ya rawaito, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam, wato Abdullah ibn Mas'udin ya ce lamma usra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama intaha bihi ila Sidratul Muntaha, lokacin da aka Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka tuke da shi a ita wannan maganar tukewa. Wa hiya fi sama'i sadisa, Abdullahi dan Mas'udin sai ya ce tana saman bakwai. Waɗannan abubuwan shi dan Mas'ud ba maganarsa ba ce, akwai hadithun da zaka ga ba a jingina shi zuwa ga annabi amma da hukumar wafi abana wanda wani bai isa ya fada ba hukunci ne daga manzon Allah ballanta na kuma an samu wasu ruwayoyin da suka ambaci haka to kaga nan an ce tana sama ta shida ne arwayan Abdullahi dan Mas'ud yace wa hiya fi sama'is sadisa ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi min al-ardh gareta ne duk abin da ake dauka daga ƙasa akai sama anan yake tukewa asrarul muntaha yake tukewa don anan ne inda mala'ikun Allah su ma suke tsayawa duk darajar su ko da al-mala'ikatul muqarrabun da aka ambata anan suke to shi ne nan ki ana daga shi akai sama ko ayyukanka in kai sallar ka sai a dauke ta tafi da ita sama in sallar ta yi kyau tana kanshi sai a ce a rubuta ta a rubuta ma'abucinta a cikin masu daraja in kuma mutum a gurguje ya sallar gugugugu sai ta goma shi ita ce in an daga ta sama tana wari sai a ce kai wannan abu mai warin ku wurga ta ƙasa sai a samu fuskar wanda ya yi ta sai a maka masa ita in an maka masa ita kuma sai ta lance shi ta masa mummunar addu'a ta ce bayya aka Allahu kama bayya aka Allah ya tozarta ka kamar yadda ni ta tozarta haka sallar za ta faɗa ba mu kyautata ibada ilahi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u haka al'amuran suke ko rayi ne idan ta mutu rayi wacce take mai daɗi kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin Barra'u dan Asim kanshi take yi da yadda ake tarayyata da yadda mala'iku malakul maut wa awanuhu za su zo su tarayyata da yadda da annabi ya siffanta a tafi da ita tana kanshi sai Allah ya ce a rubuta ta cikin illiyin sai kuma ya ce to kuma yi dota ƙasa da mai ita amma yi dota ƙasa saboda nan na ce za su kwanta kuma ana zan fitar da su alƙawari na ne amma idan ta kafiri ne kuma al'amarin ba shi da daɗi ita ma wari take sai a je hota ƙasa to nan sai darakar munta ta yi ya ce ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi min al-ard abin da yake tashi daga ƙasa na ayyuka anan yake tukewa fa yuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fa yuqbadu minha kuma anan ne ake amsa kuma abinda zai zo daga hukuncin ubangiji daga sama anan ne shi ma ake karbarsa sai a iyo kasa da shi to nan imamu wato abinnan Abdullahi ibn Mas'udin cikin wannan hadisi ya ambaci cewa ita sidratul muntaha tana sama ta shida sai kuma aka samu wani hadisi wanda yake na Anas dan Malik Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin ta'liq wato mu'allaqan ya rawaito shi ta'liqan wanda bai kawo shi da isnadi ba kenan ko sannan Imam Hakim ya kawo cikin mustadrak an samu at-Tabarani shi ma ya kawo kuma duk ingantattun ruwayoyi shi kuma Anas dan Malik yace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'tu ila sidratil muntaha an daga ni zuwa ga sidratul muntaha muntahaha fi sama'is sabi'a tuke wata a saman bakwai ne sai kuma ci gaba da wadansu bayanai har faɗi yadda ganyen ta yake da yadda ƴaƴan ta yake da ma wasu koramai guda hudu da ya gani da dai makamantan su da abinda Jibril ya gaya masa to kaga wannan hadisi da wancan sai kaga kenan sun samu karo nan an ce as-sadisa nan kuma an ce as-sabi'a a'a ai idan muka kula da wannan lafazi na Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace rufi'tu ila sidratil muntaha sai yace muntahaha muntahaha fi sama'is sabi'a tukewata da abinda aka ce tukewas ashe akwai inda ya fara to kenan malami sai suka hada aljam'u bainal hadithain kamar yadda dama ake dan afud da ma'ana tunda kowanne ingantacce ne tushanta ne a ta shida sama ta shida amma kuma waɗannan rassan nata da ganyayyakin nata wanda anan ne ake tsayawan ba a wucewa inda ita ma ta ƙare to shine kuma sama ta bakwai eh shine aka ce inda sidratul muntaha wallahu ta'ala kuma sai Allah ta'ala ya ce indaha jannatul ma'wa kuma a wurin ta ne aljannar makoma take Allah ka samu aljanna kaga fa an ce kamar yadda malamai suka ambata tana nan an yaminil arshi wasu suka ce fawqal arshi kasan al'arshi, kun san al'arshin Ubangiji ita ce rumfa na aljanna. Aljanna babba ita ce aljannatul firdaus, to ita ce directly al'arshin Ubangiji yake shi ne rukunta. Wani rufi ya kai wannan? Shi yasa waccan aya ta baya da aka ce wasaqafil marfu', wasu malami suka ce ai wannan rufin ake nufi na al'arshi, ai mun ambata ko? Saboda shi ma rumfa ne akan aljannar firdaus, kasa kasa kasa, kuma daɗi yana raguwa yana raguwa, matsayin yana raguwa, wacce ita ce kololuwa. Allah ka samu aljanna firdaus. To Allah ta'ala ce inda hajannatul ma'wa ay ta'wi ilayha almalaiika, zuwa gare ta ne mala'iku suke tattara. Wani suka ce an ce ma'wa saboda nan ne inda aka tara annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa lokacin da Allah ya halicce shi. Kuma wa arwahu shuhada'i awil muttaqin, rayukan shahidai da rayukan masu takawa. Ka san wanda ya shahada, wanda ya shahada a filin daga don kare addinin musulunci a tsari irin na musulunci, ba tsarin da aka nada na kawakawa ba, tsarin irin yadda musulunci ya koyar, ya shahada. To ransa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa ana sanya rayukan su ne a cikin wasu tsuntsaye koraye, sai a sanya ransu a depositin ɗinsu a cikin wasu tsuntsaye da Allah ya tanada, kwararren tsuntsaye da suke cikin aljannan firdausi, kuma sun yi sheƙarsu a jikin al'arshi su je su cikin aljannan su profa. Shi ne ma'anar da Allah ta'ala ya ce billadhina lam yaqu bihim Allah khawfun alayhim wa la hum yahzanun min qalbihim Allah khawfun alaykum wa la min Allah khawfun alayhim. To kaga nan Allah madaukaki sai ambata kada ka zaci waɗanda aka kashe su a wajen jihad, kuma Allah ce a'a ahaya'u rahibihim, can wajen Ubangijin su yurzaqun, yana maciyar da su. To shi ne ma'anar kenan an sa su a cikin wani tsuntsu yana ci kamar ne suke ci. Wanda aka ce inda hajannatul ma'awa, a can ne aljannar makoma take, sai ta zamanto matattara ce inda mala'iku al-muqarrabun suke shiga da izinin Ubangiji dan aiwatar da abin da Allah ya nufa, kuma sannan rayukan shahidai anan ake taskance shi har zuwa lokacin da ya gasha sai da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama aika Jibril din, wato lokacin da ita wannan magariya abin da ya lullube ta ya riga ya lullube ta min dairin wagairihi, tsuntsayen da Annabi ya gani akai, da ganyayen da Annabi ya siffanta, da irin abin da ya ga suna canjawa zuwa ga yakut, da wani abu caccanja kalas suke suna sparkling sallallahu alaihi wa sallam. Waɗannan ne fa duka Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara, yanzu za ku yi jayayya da shi akan abin da ya gani? Don da Annabi ya zo ba da labari an yi mai riwayat jiji da shi, Qurayshawa sai suka samu abin muzantawa. To kuma kun je da abin da ya fito, har suke faɗansa a salon da waɗansu daga cikin muminai za su samu shakka. A nan ne Abubakar Siddiq ya samu sunansa. Aka ce kaji abin da abokinka can yake faɗa, gashi can waje kaza yana cewa wai ai ajiya kawai da daddare an tafi da shi tafiyar wata ɗaya ne, tafiya dawowa guduha shaharun wa rawahuha shaharun kenan ko, kamar haka don tafiya ƙasar Sham daga Makka wata guda ne, dawowa ma wata guda. Kuma ya ce wai an tafi da shi har sama fa, yana ba da labarin wai abin da ya gani a can, saboda suna ƙaryatawa. Abubakar Siddiq ya ce ya faɗi haka, suka ce gashi can kai ma ka je ka je, ya ce ba sai na ji ba, inda kun tabbatar ya faɗa na yi imani da Allah gaskiya ne ta faru. Abubakar Siddiq kenan wallahi ja'a bis sidiq wa saddaqa bihi ruguma unufi rafida ruguma unufihim ruguma unufihim. Idh yagsha sidrata ma yagsha ma zaga al-basar, kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da aka umarce shi ne yake tsayawa, baya shishigi baya zarbaɗiya, hatta kallon ma sai Allah ya ce ma zagal basar, idanansa bai kauce ba ma zagal basar ai minan nabi sallallahu alaihi wasallam ganin annabi bai kauce ba wa mata ga kuma ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi zarba kiya ba ai ma mala basaruhu an mar'ihi almaqsud lahu annabi idanansa kallansa almaqsud lahu wanda akai nufin ya kalla bai kauce daga wannan din ba wala jawazahu tilka al-layla kuma bai ketar abinda ake so ya ganin ba a wannan daren ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi ta kallace kallace bane ya juya dama ya juya hagu ya kallace a'a abinda Allah ya nufe shi daga nan iya wannan kawai ya kalla sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya bada shaida ba kallace kallace ba abu ne ake son a nuna masa kuma an nuna masa kuma an tsaye da kallon nasa anan kuma can baya fa dama Allah ya ce ma aka zabal fu'adu ma ra'a an samu daidaito tsakanin zuciyarsa da idanansa zuciyar bata karyata abinda idan ya gani ba don haka akwai daidaito ya fahimci abinda ya gani kuma ya gane kuma ya iya siffanta abinda ya gani sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ta'ala ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra lallai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa gani a cikin wannan dara min ayati rabbihil kubra daga ayoyin ubangijinsa manya manya ay al-izab ay ba'daha ya ga wasu daga cikin ayoyin da Allah ya nufin ya nuna masa min malakutis samawati kaga dan ana nuna masa abubuwan ne a mafarki yanzu kuma sai aka nuna masa a zahiri domin mi'raji abinda malamai suka tabbatar ba mafarki ya faru ba domin annabi ya ce yana bacci a gidansa aka zo suka tashe shi suka tafi da shi qa'aba yayi nafila raka'a biyu nan ne ya ga wannan inda mala'ika jibril ya daure wannan abin hawatta saburaka wanda da aka hau duk inda idan ta haka ta daga kafarta to in za ta jefa kaman zumin take yi inda ta daga idaninta ta kalla extreme inda idan ta ya kalla to sai kafarta ta zumin sai ta fada wannan position duk inda idaninta ya kalla to nan take dora kafarta idan ta sake dagawa ɗaya kafar ma in za ta dora to inda idaninta ya tuke a kalla nan za ta dora so kaga cikin gaugawa kenan lokaci guda sai suka isa baitul muqaddas abin da ya faru anan ya faru daga nan kuma aka tafi da shi aka yi mi'raji anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka dawo ya dawo da sallah kuma bayan ya dawo da sallah din kuma sai bayan kwanaki mala'ika jibril kuma sai ya zo shi sai zo masa a siffar mutum sai ya koya masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya zo shi ranan farko asubahi sai ya zo a farkon lokacinta daga faduwar alfajir sai ya zo suke sallah asubah daga gotawar rana sai ya zo suke sallah azhar daga lokacin da rana ta kai kamu biyu kamu daidai tsayin mutum daidai tsayin abu sai ya zo suke al'asar fa rana tana fadawa sai ya zo shi suke magalba daga shafaqi ya kau sai ya zo suka isha'i tashi gari kuma sai bai zo ba har sai da gari yayi haske amma rana bata fito ba sai zo sai suke sallar su ba azhar kuma sai da rana ma ta danyi dan tsawo kana amma bata kai la'asar bata yi ba sai ya zo sai suke sallar azhar la'asar kuma har sai da lokacin rana ta danyi wasai din nan tukunna sai ya zo sai ake sallar la'asar sannan magariba bai canja lokaci ba isha'i kuma sai da dare ya dan shiga ba daga faduwar shafaqi ba sai da dare ya shiga ya dan yi tsawo sai ya zo sai suke sallah shine sai ya ce masa wannan abin da ka gani na ma demonstrating shine lokacin sallah lokacin sallah ke ma'ana kaga yanzu tun a farkon lamarin sai nuna masa farkon lokacin sallah sai kuma ya nuna masa ƙarshen lokacin sallah yace ma bayin hadainal waqt waqtaini waqtun tsakanin waɗannan lokata guda biyu da na maka to shine lokacin sallah shine ma'anar abin da Allah ta'ala yake wa aqimus sala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ku tsai da fasalla fa ku fa tsai da ta domin ita sallah ta kasance wajibi ne da aka daura mu'minai mai yankakken lokaci dan haka lokacin sallah tana da mafarinta kuma tana da karshen ta fa wallahi duk wanda ya sakaci bai sallah ba lokacin ta ya wuce wai dan ya yaudu an ce masa akwai lokacin qara'i to za a yi qara'in sa zai asara kai sallah lokacin ta baka ga ba dauke wa mutun sallah ba sai dai in hankalinsa baya tare da shi duk tsananin jinya aka ce sai kai Allah ne baya tausayin ba Allah da yasa bawa ya ce yaje shi yayi jihadi kuma a jihadin nan akwai yiwuwar a kashe shi kuma ana tsakiyar fada ko fada ya rabu sai aka ce to ku je ku yi ga sallar ta ku rabu kashi biyu kuna fargaba amma dai ku rabu kashi biyu annabi ya koya wa mutane kaifiya na salatul khawfi wajen nau'i guda takwas kai sai aka ce idan ya ki yarin cabe ma bai rabu ba kuma lokacin sallah yayi sai Allah ya ce ku yi sallar dai ha to kana jihadi kuma yayi sallah aka ce sai kai kuma ana cikin cakan sallah wa in khiftum farjalan aw rukbana kana guje kana gudu akan dokinka ka kalla alqibla baka kalla alqibla ba sara kake yi magana kake yi ka kwala dan uwanka kira a can wajen amma fa kana sallah to ya zake sallar zaka yi ta ne karatun kana yi a zuciya kuma kana yin sallar ta ka imanan ka kaddara yanzu kai ruku'u kai tasbihin ruku'i ka kuma kaddara ka dago daga ruku'i kai tasbihin da ake yi shi kuma zahirin tunda bakinka zai iya magana da haka har ka idar da sallar ta ka kuma ta karbu ai Allah ne yace da yace ma kai sallar zai ce kar ka bari to don Allah wanda aka san abad da aka sanya mata irin wannan takunkumai har a irin waɗannan yanayiya irin wannan yanayi kana gudun fanfalaki an koro ka a jeji kura za ta cinye ka ko mun gaye masu satar mutane da aka kaga wa mutane Allah ya mana maganin su sun biyo mutum a guje amma an ce sai kai sallah to kuma kai kana zaune a gida shikenan ke ai akwai lokacin muhtari akwai lokacin qara'i haka kawai bi abinda nasu ya gaya maka zahirin nasu ga abin da ya ce maka kar ka yadda kai wasa da sallah to anan ne mala'ika jibril ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah bayan ya dawo daga wannan mi'raji shine Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra lalle ya ga daga ayoyin ubangijinsa manya manya wato lalle ya ga ayoyin ubangijinsa manya manya ai al-izam ai ba'daha fara'a min ajabi ibil malakut ya ga daga cikin ababen mamaki na ikon ubangiji rafrafan ai bisatan akhbar ita sidratul muntaha dinki ganyayyakinta ya ganshi koro sadda ufuqas sama'i ya rufe sansanin sama baki daya kuma a wani waje annabi ya ambata a cikin yadda zo cikin hadisi ya kan canja ya zama kaman yaqut ya zama to kaman zabarjat da makamantansu wa ra'a jibrila kuma anan ne ya ga mala'ika jibril karo na biyun da aka ambata wala qara'ahu nazlatan ukhra lahu 600 janahi ya ga shi yana da fukafuke guda 600 ya girman fukfuken suke Allah kar ya saka domin da ya ga mala'ika jibril a kogon hirama da bai ƙare mar kallo ya ga yawan adadin fukafukan sa ba sai ya ga shi ya rufe sama da ƙasa gaba ya rufe duk gabas da yamma kudu da arewa to a can kuma lokacin da ya ga shi ya bude masa fukafukan ya ga shi asalin yadda halittar mala'ika jibril take da girman sa da kyan da Allah ta'ala ya masa na halitta ya gan shi thumma ba'da an bayyana ta'ala kayfiyatan nuzulil wahyi sannan bayan da Allah madaukaki ya ambaci yadda aka saukar da wahayi ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kayfa yahmihu min taghayyurin wa tabdil da kuma yadda Allah ta'ala yake tsarewa wahayi in za a yi wa annabi yadda ba a iya wato jirki tashi kuma ba a iya musanyawa hatta ya sira ilan nasu har kuma wahayin ya kai zuwa ga mutane annabi ya isar iltafata al-khitabu ilayhi wa iltafata al-khitabu ilayhi sai ya juyar da batu kuma zuwa ga Quraishawa da Allah ya bada shaida ga annabinsa cewa ku fasani duk abin da ya faɗa muku ya gani ne ko kuma ya ji ko kuma an gaya masa. To sai Allah ta'ala kuma waƙala sai ya fuskance su a bisa abin da ya ruɗe su suke yanzu wata mulahaba da za mu duba har ilau. Nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin Abu Dharr al-Ghifari ya ce da Allah ba haka ne? Ya ce nurun anna arahu, wanda ya ce ra'aitu nura, haske kawai na ganin shamancin Ubangiji amma ba ga Allah. To don girman Allah, yanzu wani idan ya zo shi a duniya ya ce maka wai ya ga Allah, sai ka yarda da shi? Sai ka ce mahaukaci ne ko? Duk wanda ya zo ya ce maka ya ga Allah a duniya kana yake yi, ya za ka ga Allah a duniya? Kai dai ka ga shaitani ko karu ko yunwa ta dame ka a inda aka kulle ka, ina nake yana ganin hazo? In ba ka ce ka ga Allah ba, to ba za a fidda ka ba. Ka san haka ake yi ko? Ba a ga annabi ma bai ga Allah ba, mala'ika Jibril bai ga Allah ba, to kai ne ka gan shi? Kai kuma awa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a kiyama in ka shiga aljanna. Bayan daɗi ya gama ƙarewa, daɗi ya kai ƙololuwa, duk wata falala Allah subhanahu wa ta'ala ya tara wa mutane sun yi nishaɗi, ya sanya su sun yi ba'a da izgili a 'yan wuta sun more, su masa izgili su musu ba'a, su zolaye su, su more su musu kwalele na kayan aljanna. Ce inna Allah haramahum 'ala al-kafirina, suna cinyewa kayansu su hana su. Duk wannan ni'imar ta gamu, Allah ta'ala ya ce na kuma yarda da ku su ji gaba ɗaya dadi, ya ƙara kume su. Allah ya ce musu kuma na sanya babu mutuwa, dadin ba zai yanke ba har abada, wani dadi ya ƙara kume su. To nan ne kuma Allah ta'ala zai cika ce musu da kankat. Wanda ji ta'ala sai ya bude musu shamaki, sai su ga zatin Allah. Allah ka sa mu aljanna rabbul alamin. Allah ka tausaya mana. Allah karka kama mu da abin da muke yi. To a lokacin wannan ganin sai su manta ma abin da suke cikin sa na daɗin aljanna. Ganin Ubangiji za su yi an mantar da su. Wannan shine aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, za a ga Allah subhanahu wa ta'ala sabanin ra'abinnan abinna jahmiya da mu'tazila da suka ce ba za a ga Allah ba. Su kasan suna inkarin ayatul sifat. Akwai waɗansu maganganu ne ba da ke ce su maƙalatul jahmiya, su sun yarda wasu abubuwa guda bakwai ne kaɗai suka yi ithbatin su ga Allah, amma duk sauran sun kore. Karkatacciyar aƙida ce jahmiya da ɗan korensu mu'tazila. To amma za a ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, kuma al-mufassirun abinda su jumhurul mufassirin sun ce al-husna al-janna ce, wa ziyada da kuma an-nazaru ila wajhi llahi al-karim. Lilladhina ahsanu al-husna, al-husna ita ce aljanna min asma'il janna, da haka wa ziyada da ƙarin da za a yi. Kuma ƙarara aya ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbi nadhira wa ila rabbiha nadhiratu. Imam Shafi'i ya ce ba za ta taɓa ɗaukan wata ma'ana ba in ba ganin Allah da ido ba. Gani da ido ne da aka ce nadhiratun, annazaru ana yinsa da ido ne, kuma an ce ila rabbiha. Don haka Ubangiji za a gani. Wasu kusake Allah ya ce suna haske za su ga Ubangijinsu. Allah ka samu cikinsu. Don haka nasosi da ayoyi da hadithan Al-Qur'an, hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce innakum satarawna rabbakum, ana zaune ne ma ranan da daddare, wata ya fito ranan 14 yana haske, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kai sai kalli wata, kowa sai ya daga kai kalli wata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara la tudammuna fi ru'yatihi, ku fa za ku ga Ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata. Ba wanda zai yi wani turaireniya, ba turaireniya, babu tsarewa gaba. Wannan tashbihi ru'ya ne bi ru'ya, la tashbihi al-mar'i bil mar'i, ba wai an kwatanta salon ganin ne da salon gani,
ba wai an kwatanta abin da za a gani din da abin da za a gani ba. An gane bayanin? Yanzu ai abin da za a gani yace kaman yadda za ku ga wata, kaman yadda kuke ganin wata, to ba ana nufin Ubangiji yadda aka ga wata haka za a gan shi ba. A'a, yadda salon ganin wata yanzu gashi du muna zaune a nan, ko wata ya fito ko? Ko bai fito ba ne? Yanzu misali a ce wata ya fito a ce daren 14 ne, kun san ya gama cikar ƙwallonsa da haske ko? To ana zazzaune din nan, sai kowa ya haka a ce ku kalli wata, don Allah wani zai ce ka tare mu? Ya ce ɗan matsa da Allah ni ka tare mu? Ai kowa daga ya ɗaya kansa kawai zai gani, haka ne ko? To salon ganin shi ne kowa zai ga Ubangiji, ba wanda zai tare masa ganin Ubangiji. Yanzu misali idan kana zaune, abin da yake kusa da kai shi kake ganinsa kurofa ko? Za a gan shi sosai. Abin da yake nesa fa, sai dai ka ɗan hango shi sama-sama ko? To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ganin da za a masa ba irin wannan ba ne. Ba bambanci tsakanin wanda ya gan shi daga kowane waje a cikin aljanna. Aljanna maɗaukakiya ko aljanna ta ƙasa? Kowa kallon da zai masa irin ɗaya. To shi ne kwatancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma hadisi ne ingantacce. To malai yace sun bayyana, thumma ba'da an bayyana ta'ala kayfiyatan nuzulil wahyi, bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci yadda ake saukar da wahayi, wa kayfa yahmi min tagayyur wa tabdil, da kuma yadda yake tsare shi daga canjawa ko musanyawa, hatta isla ila nas har ya isa zuwa ga mutane, iltafata al-khitaba ilayhim, sai aka juyar da batu zuwa gare su, wa kana sai Allah ya ce zalika karanta ne. Faddal
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
Allah ta'ala ya ce afara'aytumul lata wal uzza, shin ba ku ga lata da uzza ba, wa manata thalithata al ukhra, da kuma manata ɗayan na uku sunan gumaka ne. Allah madaukaki ya ce alakumuz zakar wa lahul unsa, yanzu ku ne za ku jingina ma kanku ƴaƴa maza, kuma abinda ba kwa so sai ku jingina su ga Allah, to ko da wanda kuka zaba ne ma Allah bai bukata. Tilka idan, kenan idan har kun yi haka, abinda ba kwa so shi za ku jingina wa Allah, wannan ya zama to qismatun biza, rabo ne wanda ake zalunci a ciki. A ce ku kun tace abinda kuke so shi kuka dauka, wanda ba kwa so kuma sai ku ce wannan shi kuma shi ne na Allah, to ai ya zama to ku yi adalci ba. Idan har da gaske kuna girmama Allah, to sai ku jingina ma Allah abin da yake tacacce, ballantana ba a jingina ma Allah sai abin da ya jingina wa kansa. Allah ta'ala sai ya tattara waɗannan da Lata da Uzza da Manata, yace in hiya illa asma'un sammaytumuha, wannan ba su zaman to face sunaye ne kawai da kuka kaga, ku ne kuka ambata. Antum wa aba'ukum, ku da ubanninku, ma anzalallahu biha min sultan, amma Allah bai saukar da wani dalili a kayansu ba, Allah bai saukar abota ma waɗannan gumakan ba. In yattabi'una illa dhanna, masu riko da su ma ba komai suke bi sai kawai zace-zace, wa ma tahwa al-anfus, da abin da ransu ya sha'awa. Wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda, to fa yanzu shari'a daga Ubangiji su ta zo, in suna son shari'a su riƙa. Nan za mu tsaya saboda lokaci. insha Allah mu bayanan wannan aya mun yi tarjuma ta ne ba ji sauran bayanan waye Uzza Lata waye Uzza waye Manata yaushe aka kage su a ina suke Allah ubangije ya shirar da mu hanya madaidaiciya abin da muka faɗa daidai Allah ubangije ya tsara mu cikin ladan wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna fata jama'a za su kokarta wajen ba da gudunmawa mu marayun nan ayi kokari da Allah a baya yanzu inda a ce kowa nan wajen zai yadda ko bai taho da wani abu abin da ya sawaka wanda 500 ce aljun sai zo da ita wanda ma 200 ne Allah ya hoda masa yake ce zai zo da ita wanda yaga zai iya zuwa da 5000 shi ma ce zai zo da ita watakila wani zai iya tafowa biyar din an ƙara mata sifir ta zama 50 to a rana ɗaya sai kai mamakin abin da za a tara amma kowa yana jiran wani ne zai yi to waye zai yi mu din ne ko to Allah ya ba mu ikon ne
Assalamu
alaikum
tallafa a marayu 1 3 1 53 64 42 wato 13 11 53 64 42 Zenith Bank Katagun Welfare Openness Center akar makallau Masha Allah
محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم توسل التفهم كما يقول من أعينك فأكرك هذا من كان تعوانا محلي بقى تملا الكيدي الله كبيامنا مسألوا لي بسكيدام زكاة مدجكنا يا الله كيامنا da rahamar ka mai rahama mai jin kai ya Allah ubangiji muna tawassali wal tafi naka mai girma na ayoyin sarka ka da makaranta wannan muhalli ɗan uwanmu da malamanmu da ba su da lafiya ya Allah ka ba su lafiya da rahamar ka mai rahama mai jin kai rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana